رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya damu wannan rana ta juma'a wanda yau 15 ga watan ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma ya dace da 8 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zamana mu shine zamana 15 a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka littafin majalisu shahri ramadan na al-imam al-allama ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda zamu tashi al-majlis al-ashir majalisi na 10 fi adab as-siyam al-wajiba a cikin ladubban azumi wanda suke na wajibi bayan malam yayi muqaddima sai ce ikhwani ya ku yan uwana ilmu ku sani anna lisiyami adaban kathira lalle azumi yana da ladubba masu yawa la yatimmu illa biha wanda shi azumin ba zai cika ba sai da wayannan ladubba wala yakmulu illa bil qiyami biha azumi ba zai samu kamala ba sai an tsayu da wayannan ladubba wahiya ala qismaini kuma su wannan ladubba kashi biyu ne adabun wajibatun akwai ladubba na wajibi la budda lisaimi min mura'atiha wanda ba makawa ga mai azumi sai ya kiyaye wayannan ladubba wal muhafazati alaiha kuma lalle sai ya kula ya tsare wayannan ladubba kashin farko kenan yace wa adabu mustahabba sannan akwai ladubba na mustahabbi la yam wanda yake su kuma yambayi an yura'iha ya kamata mutum ya kula da su ya tsare su ya hafiza alaiha sannan ya kiyaye su ma'ana malam yana nuna mana wayannan ladubba da za'a bayani kala biyu ne akwai wanda suke wajibi ne wanda su koda a cikin azumi ko a wajen azumi lalle mutum wajibi ne kula da su da kuma wanda su matsayin su bai kai na wajibi ba amma dai suna da girman gaske da darajar gaske wanda ya kamata su ma kula da su sai ce fa min al-adabil wajibati yana daga cikin ladubba wajibabbu an yaquma as-sa'imu bima awjaba Allahu alayhi mai azumi ya tsayu da abinda Allah ya wajabta masa min al-ibadatil qawliyyah wal fi'liyyah na daga wato ainihin ibadodi wanda za a furta da baki ko kuma wanda za a aikata da gabbai sai ce wa min ahammi as-salatul mafruza yana daga cikin wajibabbun abubuwa da ya wajaba mai azumi ya kula da su shine salloli na farilla allati hiya akadu arkanil islam wanda sallan nan ita ce mafi karfi a cikin wato rukunnan musulunci nan guda biyar ba'da shahadataini bayan kalmar shahada mun fada cewa in mutum ya kalli rukunnan musulunci guda biyar kalmar shahada so ɗaya ce a rayuwa ita wannan ba kamar da muka faɗa ga mutumin da yake wajen musulunci shine ake buƙatan sai ya furta ta sannan ya shigo musulunci to amma shi wanda ya zamo an haife shi a musulunci wannan shi ba ma maganar cewa sai ya furta kalmar shahada sannan zai riga ya shigo saboda manzo alaihi salatu wassalam ya ce duk wani abun haihuwa duk ɗan da aka haifa namiji ko mace ana haihuwarsa ne akan tsarin musulunci babansa ne zai mayar da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi to za ku ga kenan ashe shi wannan rukunin wani abu ne wanda yake so daya sai dai kamar yadda na faɗa a baya sai idan wata munasaba ta zo da mutum zai faɗi kalmar shahada ko a cikin tahiya ko a cikin kiran sallah ko ainihin a cikin ikama to saboda haka anan sai malam yake cewa su waɗannan wajibi wato wajibin lalle sallah din nan to ita ce mafi girma daga cikin wannan rukunin musulunci sannan azumi da muke ciki yanzu so da yake a shekara kenan ashe sallah ta yau da kullun ita ce za ta zamo cewa lalle ita ce mafi ƙarfi mun faɗa a baya cewa idan mutun ya kalli zakka da haji wannan rukunin musulunci ne wanda sai mai hali zai yi tsayuwa da su amma dai talaka da mai shi duk sun hadu akan waɗannan biyun azumi da sallah dole ne su yi da kuma kalmar shahada da bayanin ta dama ya riga ya gabata to shine sai malam yake cewa fatajibu mura'atuha kula da sallah yana wajaba bil muhafazati alaiha ta hanyar wato kula da ita wal qiyam bi arkaniha da kuma tsayuwa da rukunanta wa wajibatiha da wajibabunta wa shurudiha da kuma sharudanta sai ce fa yu'addiha fi waqtiha kuma mutun yayi wannan sallah akan lokacin ta ma'al jama'a tare da jama'a fil masajidi a cikin masallaci mun faɗa cewa kullun addinin musulunci yana yabon tsayar da sallah ba wai mujarradin yin sallah ba saboda haka lallai mutun ya san abubuwan da sallan nan ba za ta inganta musu da su kuma lallai ya zama yana yin ta a cikin lokacin ta kuma tare da jama'a cikin masallaci malam yace fa inna zalika min at-taqawallati min ajliha shuri'a as-siyam wannan yin sallah da sharuɗanta kuma akan lokaci a cikin jami'i yana daga cikin takawa wanda saboda ita ne ma aka shar'anta azumi wa furiza ala al-umma kuma aka farlanta shi akan al-umma sai ce wa ida'atu salati tozartar da sallah munafil li takawa abinda yake kore takawa ne wa mujibun lil uquba kuma abinda yake wajabta uquba ne qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace fa khalafa min ba'dihim khalfun ma'ana a cikin suratul maryam lokacin da Allah ya koro bayanin annabawa aka faɗi annabi zakariya da ɗansa annabi yahaya aka faɗi annabi maryam da ɗanta annabi isa aka ambaci annabi ibrahim da wa'azin da yayi mahaifinsa aka ambaci ƴaƴan da Allah ya bashi annabi isma'il da annabi yaqub sannan aka ambaci annabi musa da annabi harun sannan aka ambaci annabi isma'il sannan aka ambaci annabi idris to duk bayan Allah ya faɗi waɗannan da bin Allah su da nagartarsu sai ce fa khalafa min ba'dihim khalfun to daga nan kuma sai wasu bara gurbe suka kwafe makwafinsu akwai bambanci tsakanin khalifa ko kuma al-khalaif da al-khalf duk lokacin da kaje an ce khalfun to su ne ainihin bara gurbe to Allah yake cewa sai wasu bara gurbi suka maye bayan annabawa da salihan bayi su wannan daga cikin munanan ayyukan su aba'us salata sai zama sun tozartar da sallah malamai suka ce tozartar da sallah ko dai a dunga yin sadaka ba a san ilimin ta ba ko kuma a kiyinta akan lokacin ta sai lokacin ta ya fita ko kuma a kiyinta a cikin jama'a to kowanne daga cikin wannan ana kiransa tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka dunga bin sha'awance duk abin da ransu yake so Allah sai ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su gama da gamansu gayyan anan wasu malamai suka ce algayyu zabincin da suka yi kenan yalqauna gayyan kenan jaza'a gayyihim za su haɗu da sakamakon zalunci da suka yi wasu suka ce algayyu wadin fi jahannam wato wani kwari ne wanda yake cikin wutar jahannam Allah ya kiyashe mu Allah ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila salihan ya aiki nagari fa ulaika yadkhuluna aljanna to wannan su ne wanda za su shiga aljanna wa la yuzlamuna shay'an kuma ba a tauye musu komai kun ga anan Allah dai ambaci bara gurbi daga cikin munanan ayyukan su sai aka kebance tozartar da sallah da ambato saboda kaman yanda yazo a hadisi ko wani athar na janna sayyidina Umar cewa duk mutumin da ya tsaye da sallah to zai tsaye da addini wanda duk ya tozarta sallah to shi ya fito da wani abu ma wanda yake ainihin ba sallah ba kenan duk mutumin da sallah ba ta samu kima gunsa ba ba ta samu kula ba to min babu aula duk abin da ba sallah ba ba zai kai wani ainihin kima ko wani muhimmanci ko wani matsayi a wajensa ba malam yace wa min as-sa'imin daga cikin masu yin azumi man yatahawanu bi salatil jama'a, akwai wanda zaka ga yana wulakanta sallar jam'i ma wujubiha alayhi, tare da wajibin sallar jam'i a kansa. Kaman yanda muka sani, malamai sun tattauna akan shin sallar jam'i wajibi ce ko ba wajibi ba, ma'ana a yi ta a jam'in banda ita sallar kankin kanta, wajiba ce ko ba wajiba ba. Wasu malamai sun ce sallar ita kanta wajiba ce, sannan a yi ta a cikin jam'i ma wajibi ne, sai inda wani dalili da ya hana. Sun yi izina da hadisai da yawa. Mun sha ji akwai hadisi na manzo alaihi salatu wassalam wanda yake cewa nayi himma, nayi nufin wato na sa a yi iqamar sallah, in sa wani jagoranci sallah, ni kuma sai in gayyaci waɗansu mutane tattare da su, akwai wato ainihin damin kirare, damin itace, mu bi gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami'i, mu kone su a cikin gidajensu. Manzo Allah ya ce in ba dan tausayin mata da ƙananan yara ba. To a nan Allah ya kira manzo alaihi salam bil mu'minina raufur rahim, manzan Allah shi ne mai yawan tausayi, mai yawan jin kai. Malamai suka ce ba yadda za a yi manzan Allah ya niyi kone dan adam akan abin da ba wajibi ba ne ba. Me yasa yake cewa ya sa wani ya ikama, inda an ce sai an gama sallar za a ji, to duk wanda aka rutsa a gida sai ya ce yanzu nan ya shigo da shi aka yi jami'i. To in ya zama ana sallah a masallaci, ko duk wanda aka samu a gida ashe bai je sallar jami'in ba. To saboda haka wannan hadisi yana daga cikin dalilai da malamai suka ce sallar jami'i wajiba ce, duk da malika suna cewa sunna ce mu'akkada. Malam sai yake cewa qad amara Allahu biha, kuma Allah ya yi umarni da yin sallah al-jami'i fi kitabihi, a cikin littafinsa. Fa qala, sai yace wa idza kunta fihim, idan ka kasance a cikin su ya ma'aikin Allah. Fa aqamta lahumus salata, sai ka jagorance su sallah. Falta kun fa’ifatun minhum maka, to sai wata jama’a daga cikin sahabbai su tsaya tare da kai. Wani ya kuzo asali hatahun, kuma su riƙe ainihin makamansu. Fa’iza sajadu, idan sun yi sujuda, malam ya ce ya’ani a tammu salata, idan sun cika sallah, fane kunu min wara’ikum, to sai su zamo bayanku ku wanda ba ku yi sallar ba. Wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu, sai wata jama'a ta daban wacce ba ta yi sallah ba sai ta zo, fal yusallu ma'aka, sai su yi sallah tare da kai. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslatahum, kuma ya zamo sun rikita katsantsan din su da kuma wato ainihin makaman su. Anan idan muka duba wato ana hali na tsoro, hali na yaki, kuma ga abokan gaba suna fuskantar musulmi. To amma duk da haka ba a yafe yin sallar jami'i ba. Ku duba yadda hadisi suka zo daban-daban a wajen kwatanta wannan sallah ta tsoro. Akwai hadisan da suka nuna cewa a yi dogon sahu, ma'ana idan tsoron bai kai tsoro sosai ba, to shikenan sai a yi dogayen sahu guda biyu masu tsawon gaske, iya adadin mutane, kuma kowa da kwari da bakansa da kibiyarsa da mashinsa tare da shi. Manzo alaihi salam yana gaba, sai ya kabbara harama, duk sai kabbara harama gaba ki daya. Idan ya duka zuwa ruku'u, sai sahun da yake binsa su duka sahu na biyu, ba za su duka ba, suna fuskantar abokan gaba. Malamai suka ce wannan idan abokan gaban suna bangare ɗaya ana kallon juna. Lokacin da manzo alaihi salam ya dago daga ruku'u da wannan sahu da yake bin sa, zai tafi wato ainihin sujuda tare da su, yayi sujuda ɗaya biyu tare da su. To idan ya sake dagowa, tunda dama galibi ana yin yaki a halin tafiya raka'a biyu za a yi, to shikenan idan ya sake karanta Fatiha da sura ya ruku'u, to anan kuma sai ya ruku'u da sahu na biyu, masu bin su kuma suna tsaye. Saboda haka a wannan lokaci sai ya zamo cewa ya yi wannan ruku'u tare da su. To idan ya yi wannan ruku'u tare da su, su waɗannan dama sun riga sun samu raka'a ɗaya, sai su ci koma kansu ɗaya, lokacin su kuma daga baya wanda su ci koma kansu ɗaya a zauna ita hiya a sallame. Wanda idan kuma aka ce abokan gaban nan ba fuskantar juna ake ba, ko kuma tsoron ya kai yadda ba za a iya haɗuwa a yi sallah ba, to a nan sai a rabu biyu kamar yadda wannan aya ta nuna. Rabi su zo su yi rabin sallah tare da ainihin shugaba, sannan kuma su tuko ma kansu su sallame shi kuma yana nan tsaye sannan wancan rabin su sake dawowa sai su salla ɗaya tare da shi sannan su tuko ma kansu sannan ya sallame tare da su ma'ana duk da wannan hali na tsoro ba a sare da sallar jami'i ba abinda zai nuna matsayinta malam yace fa amara Allahu bis salati ma'al jama'a Allah sai ya umarni da yin sallah a jami'i fi halil qital a hali na yaki wal khawf hali kuma wanda yake na tsoro sai ce fa fi halin tuma'anina wal amn aula in har akai umarni da yin sallah a halin tsoro da fargaba halin yaki to ayi umarni da sallar jami'i a hali na nutsuwa da kuma aminci shine bi tantance yafi dacewa wa Abi Hurairata radiyallahu anhu an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anna rajulan a'ma yace wani mutum makaho wanda Allah yana nuni zuwa ga hadisin Abdullah ibn Umm Maktum kala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid bani da dan jagora wanda zai jani zuwa masallaci farakhasa lahu sai manzo Allah ya masa langume akan ya zauna gida ya salla falamma walla yayin da ya bada baya da ahu sai manzo Allah ya kira shi wa qala sai ce hal tasma'un nida'a bis salah shin kana jin kiran salla qala na'am sai ce kwarai da gaske qala sai ya ce ajib to lalle sai ka amsa sai ka zo masallaci wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi wanda kamar yadda hadisi yake da tsawon sa ba haka kawai bawon Allah nan yace ai masa abuwa ba har ma sai da ya kawo uzurori sai ya ma'aikin Allah ka sani ne mutum ne makaho Madina kuma tana da ramuka da kwazazzabai da duwatsu da kunamai da kwari masu cutar da dan adam kuma ni bana dan jagora kuma ga tazara tsakanin gidana da masallaci ya maikin Allah zan iya zaunawa gida in yi sallah manzo Allah ya ce eh har ya juya yana murna manzo Allah ya ce kana jin hece a dawo da shi kamar yadda muka karanta aka tambaye shi kana jin kiran sallah ya ce aka ce to lalle sai ya zo masallaci sai ce falam yura khislahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salam bai masa rangume ba fi tarki da jama'a a wajen barin sallar jami'i ma annahu rajulun a'ma tare da cewa shi mutum ne makaho wa laysa lahu qa'id alhali kuma ba shi da wanda yake dan jagora sai ma dai ce wa tarku da jama'a ce to shi barin sallar jami'i ma idha'atihi alwajiba tare da cewa mutum ya tozarta wajibi faqad harrama nafsahu khairan kathiran to kuma a daidai lokacin mutum ya haramta ma kansa alkhairai masu yawan gaske min mudha'afatil hasanat shine nan nunnunka ladaddaki da kyawawan abubuwa yace fa inna salatal jama'a domin ita sallar jami'i mudha'afatun abarin wato nunnunkawa ce kamar fi sahihayn kamar da yake a cikin Bukhari da Muslim min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma daga hadithin Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace salatul jama'ati sallar jami'i tafdulu ala salatil fardhi ta fi sallan mutum daya bi 27 daraja da ainihin daraja 27 anan malamai suka ce ba wai ana nufin lada 27 ba a'a ladan sallan nan hadisi bai ambata ta ba Allah shi sallan da yake ba masallata wannan ana nufin wata daraja ne wani matsayi ne wato ainihin a wajen Allah wanda dan adam yake kaiwa lokacin da yazo ya sallar jami'i sannan ma malamai suka ce banda nan ita sallar jami'i daga cikin fa'idodinta kamar yadda muka sani za a sa jagora ma'ana neman ya jagoranci al'umma wanda mafi yawa za a gabatar da wanda ake kyautata masa zaton ilimin sallar nan da nagarta gwargwadon iko domin ita sallah kamar an zo neman ceto ne a wajen Allah to sai aka kyautata mu wani zato aka ce ya jagoranci bayin Allah a zo a yi gane da Allah a nemi ainihin ceto da abuwa da gafarar zunubai to shikenan idan an yi sa'a wannan limami zato ya gaskata gare shi ya cika wannan sharuda wala Allah Allah ya kalli na gartarsa a karbi sallolin nan gaba daya sai yube take sharuda ba sai a kalli sahun gaba ila ko wani su mutane masu nagarta masu daraja a wajen Allah sai Allah ya kalle su sai zama an karbi wannan sallah to tayyu shi ne imam bai cika sharadi ba sharuda ba yan sahun gaba ba su cika ba na biyu ma amma Allah zai kalli mutanen nan gabaki ɗaya sun zo domin sa sun zo domin gane da shi domin wato ainihin su yi sallah to Allah sai ya yafe musu gabaki ɗaya sai kalma musu gaba ɗaya to ga ya mun lokacin da mutum zai zo shi kadai kun bai cika sharadi ko ɗaya ba kaga wannan bai isa kallo ba ma ballantana ainihin abiya masa bukatar ta kawo shi to sannan yace wa fawwata al-masalih al-ijtima'iyya mutum kuma ya rasauwa kansa maslahohi na zamantakewa allati tasulu lil muslimin wacce take tabbata ga musulmi bi ijtima'ihim ala salati yayin haduwar su a wajen sallah min garsil mahabbati na dasa soyayya a cikin zukata wal ulfa da sabawa da juna wa ta'limin jahil da kuma sanar da wanda bai sani ba wa musalatil mutaj da kuma taimakawa mabukaci wa gairi zalika da wani wannan malamai duk sun ambaci wannan daga cikin fa'idodin sallar jami'i na farko ta hanyar haduwa masallaci ake sanin juna wane ya san wane wane ya san wane suwa ne su san suwa ne kuma a lokacin ne idan aka yi sallah misali ta asuba azhar la'asar an san mutum baya fashin sallah sai ba a ganshi ba dole a yi tunanin wane kuwa lafiya ko ya yi tafiya za a yi ga gidansa abin cika ba mu gama ne a sallah azhar ba haka nan ma asuba yanzu ga la'asar ba mu ganshi ba a nan kila za a yi bayani ya yi tafiya za a so mu tunanin to shikin tunda ya yi tafiya ya za a dan tallafa wa gidansa karshe a ce yana makwanci bashi da lafiya a lokacin makwata za su yi tunanin ya za a yi kokari a ceto rayuwarsa a nema masa lafiya wajen kai shi asibiti da kuma ainihin sai masa magunguna saboda ga Allah ya kulla wannan zumunci kuma duk mutumin da kuke taɗuwa masallaci yau da kullum za ku kuna ƙaunar juna kuna son juna kun amince da juna kun gamsu da juna kuma a wannan haduwar ne ake ganin wanda akwai alamar bukata tare da shi a ganshi cewa misali alaman tufafinsa duk sun yayyage alaman wato ainihin yana cikin wani matsayi na akwai bukatan a tausaya masa wanda in ba dan wannan haduwar ta sallah ba ba ma za a san yana wannan halin ba ballantana ya zama ainihin an taimaka masa to kun ga daga cikin hikimar musulunci sai aka shar'anta ita wannan sallah ta wato ainihin yau da kullun sallah biyar matsayi na unguwa wanda daga nan kuma kowa zai san kowa ana sallan nan tun kana ganin mutum baka san sunansa ba har wata ranka ce kai ni wani muna san sallah ban san sunansa ba za a faɗa maka cewa ainihin sunansa wane kila ka ce ban san gidansa ba kila a kwatanta maka ce ma ga gidansa kaga ashe fahimtar juna da sanayya ta ƙara ƙarfafuwa to sannan saboda Allah ya faɗaɗa wannan fahimtar juna sai aka shar'anta mana sallar juma'a ita kuma ta zama haduwa ce ta sati-sati wanda a nan mutanen unguwa zuwa unguwa za su san juna yanzu yan unguwa kowa ya san juna to amma kuma kila baka san dan wata unguwar ba sai aka kulla alaka tsakanin ku a sallar juma'a wanda a nan ma zaka san dan unguwa kaza dan unguwa kaza shi ma zai san ka Allah kuma sai ya saki hada mana wata alaƙar ta sallar idi wadda ita kuma zai kama daga wani gari zuwa wani gari musamman za a ga cewa akwai ƙauyukan da babu masallacin juma'a sai sun yi tafiyayya sun zo garin da ake yin idi to daga nan ne zai zama ainihin an san su ma sun san mutane sannan Allah sai ya kulla wa mutane alaƙa da zumunci na duk duniya gabaki ɗaya wanda shi ne ainihin arafa wancan ƙasa da ɗan wancan ƙasa wancan gari da ɗan wancan gari za su zamo sun haɗu wanda wannan zaka babu addinin da yake da hikima ta kulla alaƙa da zumunci tsakanin mabiyansa kamar addinin musulunci to duk mutumin da zai watsi da sallar jami'i zai zamo cewa lalle yayi watsi da wannan fa'idodi kuma a daidai lokacin na tabbatar da cewa duk musulmi masu addini wanda suka damu da musulunci su ga cewa wane makoci ba a ganin shi a jami'i kowane jami'i bai fitowa a zahar la'asar magariba isha'i asuba duk baya zuwa kuma ba wai rashin lafiya ba anan za a dunga wato ainihin mamun na masa zato anyawa ne ba ko ta manufa tare da shi ba anyawa ne ba dauke yake da wata aqida ma ta wajen musulunci ba shi sa bai haɗuwa da musulmi ɗan uwansa to kaga duk wannan fa'idodi ne wanda idan ana yin sallar jami'i ake iya fahimtar su malam yace wa bi tarki lil jama'a kuma ta hanyar barin sallar jami'i yu'arridu nafsahu lil uquba mutum zai bijirar da wato kansa ga uquba wa mushabahatil munafiqin da kuma kamanceceniya da munafikai fa fi sahihayn ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله سيراد أمنتك الله سكار تبتع قليش يتي أثقل الصلوات على المنافقين ما في نوي صلوا لي أكم منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر شيني صلى العشاء لصلى الأصبار ولو يعلمون ما فيهما da a ce mutane sun san abin da yake cikin sallar asuba da sallar isha da sun san abin da yake ciki na karimcin Allah da tagomashin Allah da samun daraja da kuma tsira da mutane sun san wannan la'atuhuma walau habwan to da mutane sun zo gun wannan sallolin koda da rarrafe ne a ce mutum ba zai iya tafiya da kafarsa ba sai dai rarrafe irin yanda yaro karami yake yi to da a ce mutane sun san fa'idodin da Allah ya tanada ga wanda suke sallar jami'i to da sun zo ma wannan salloli ko da rarrafe ne manzo alaihi salatu wassalam yace wa laqad hamamtu an amura bis sala kuma nayi nufin nahim mantu wato nayi umarni da ayi sallah fatuqam kuma ayi iqama wannan sallah thumma amuru rajulan ko kuma amura rajulan sai in umarci wani mutum fa yusalli bin nas sai ya jagoranci mutane sallah ma'ana kamar hadisin da ambata ashe ma gashi malam ya kawo thumma amaliku ma'ibi rijalin lokacin da aka yi iqama aka so masalla ni kuma sai in tafi tare da wayansu mazaje ma'ahum huzamun min habab tattare da su akwai dammunan kirare da itace ila qaumin na tafiya zuwa gidajen wayansu mutane la yashaduna salata wanda ba sa zuwa sallar jami'i fa uharriqu ko fa uharriqa alaihim buyutahum sai na kone gidajen su binnari da wuta kaga manzo alaihi salam ba zai taba wannan tunani na ya kone mutum da dukiyar gidansa kuma akan abin da bai kai matsayin wajibi ba a wata riwaya manzo Allah ya ce in ba dan mata da kananan yara ba wanda su zuwa halakar sallar jami'i masallaci bai zama wajibi ainihin akan su ba kuma zamu ga cewa lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya bude makka yasa attab ibn usayd radiyallahu ta'ala anhu shine gwamna na farko a makka wanda ya daga cikin kabilan banu umayya bai ma wuce wato ainihin matashi dan shekara 18 ba abinda ya tara mutane ya musu yi kuwa daga rada shi gwamna yace duk wanda ya kuskura aka kawo min labarin bai zo sallar jami'i ba babu uzuri to sai na hukunta shi sai na masa kaza da kaza ma'ana wannan shi yake nuna cewa daga cikin abubuwa da shugabanni ya kamata su kula su ba shi muhimmanci shine yin sallah ainihin a cikin jami'i sai malam yake cewa wa fi sayyi muslim ya zo a cikin sayyi muslim annabi ne mas'udin radiyallahu an daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda kala yake cewa man sarrahu an yalqa Allah duk wanda yake farin cikin ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala gadan gobe alkiyama musliman a matsayinsa na musulmin kirki na san kun ba wanda ba zai so haka ba kowa zai so gobe alkiyama ya hadu da Allah a matsayin musulmin kirki to idan kana so ka hadu da Allah a matsayin musulmin kirki ga ka'ida yace fal yuhafiz ala ha'ula'i salawat to duk wanda yake da wannan fatan ya kiyaye akan waɗannan salloli wannan ana nufin salloli na farilla haythu yunada bihinna a duk inda aka kiraye su aka kira sallar su sai fa inna Allah domin Allah subhanahu wataala shara'a li nabiyikum sunanal huda Allah ya shar'anta wa annabin ku sunnoni na shari'a wa innahunna min sunanil huda kuma lalle sallolin jam'i suna daga cikin sunnoni na shari'a kana sai ibnu mas'ud yace wala qadara aituna yace wallahi na gan mu a matsayin mu na sahabbai wa ma yatakhallafu anha babu wanda yake zaman sa yake zuwa sallar jami'i illa munafiqun ma'lumun nifaq face sai wanda yake munafiki kuma sananne ta fuskar munafincin mun ambata ya ba dadewa cewa sallar da tafi nauyi a wajen munafikai idan sai sallar asuba da sallar isha'i me yasa tafi nauyi a wajen su saboda a wancan lokaci zamu ga ba wata fitila da ake kunnawa security light ko torch light ko fitila ma a cikin masallaci babu galibi da masu munafikai suna zuwa salla ne ri'a'an nasi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila saboda haka su da ma sallar dan a gansu suke zuwa in mutum yazo azhar za a ganshi yazo in yazo al-asr za a ganshi yazo magariba ma akwai sauran haske haske za a ga yazo to amma sallar asuba duhu ne sallar isha'i ma duhu ne shi ya sanya munafikai sun gamsu cewa ba za a gansu ba to ba za su zo wa'annan sallolin ba to shi yasa anan yake faɗa mana cewa ba wanda yake dakirewa ya zaman sa yake zuwa sallar jami'i sai munafiki wanda ya zama sananne ta fuskar munafinci yace wa laqad kana ar-rajulu kuma tabbas zaka ga mutum yu'ta bihi an zo da shi yuhada bainar rajulaini ana kallabe da shi tsakanin mazaje biyu hatta yuqama fi saf har sai an tsaye da shi a cikin sahu ma'ana mutum ba shi da lafiya ba zai iya zuwa masallacin da kansa ba sai a samu mutane biyu su yi masa talla-talla wannan ya tallabo kafadarsa wannan ya tallabo kafadarsa saka shi tsakiya har sai sun kawo shi masallaci domin ya salla jami'i wanda ni na san cewa ko ni da nake magana ko ku da kuke saurare na a ko'ina zai yi wahala mutum ya ce a rayuwarsa ya ga wani mutum saboda kwaɗayin jami'i ba shi da lafiya an yi talla-talla an kawo shi masallaci zai wahala amma za ka an yi talla-talla da shi an kawo shi wajen neman sadaka a ce ga sadaka ana badawa wallahi ma ba zai iya tafiya ba zai sa a yi talla-talla a tallabo shi ko don a tausaya masa ma a ce kai wannan aitin da baya da lafiya ya kamata ma a fara ba shi za ka an yi talla-talla da mutum dan fansho ne za a tantance shi domin a tabbatar da cewa yana nan bai mutu ba a zo a kawo shi a tabbatar da cewa lallai gwamnati tana raba wani tallafi a mataki na federal mataki na state mataki na karamar hukuma zaka ga wanda ba zai iya tafiya ba an tallabo shi wani ma idan aka dauko shi sai dai a zube shi a nan ko da layi ne ake da ba zai iya jallaye shi da kansa ba sai dai an matsar da shi amma dai wannan abin da ya zo nema wanda ba lalle ya kashe masa kishirwa ta ma sati ɗaya ba za a yi talla-talla da shi a kawo shi amma sallah fa wallahi wanda za ka cewa ke madagas yan mura ce ba ta taka karata karya ba dan ciwon kai ne bai da abawa ya tsinka ba dan zazzabi ne wanda ba zai hana shi abubuwa ba amma wallahi sai nade a gidansa ya kwanciyarsa sai wallahi ai shi bai da lafiya shi yasa ba zai zo sallar jami'i ba amma wallahi da wani abu zai kama na bukatarsa gashi bai fito sallar jami'i ba kila a ce wanka zai a ce babu sabulu ko ya ga rana ta sauma abu a ya ba dora girki ba a ce ai ba a shana bai fito sallar jami'i amma za a ganshi ya fito ya je ya siyo a shana dan ai masa girki zai fito ya je ya siyo ainihin a sabulun dan yi wankan mutumin da ya kasa fitowa masallaci wala Allah ba kuma tazaran wancan abin da zai siyo sai an yi ninki uku sama da masallacin kaga wannan ya nuna cewa a shanan girki tafi muhimmanci a wajen sama da sallah sabulun wanka muhimmancinsa ya fi sallar jami'i a wajensa wato shi yasa za ka ga da yawa mutane muna abubuwan da inda Allah zai sa mu makammu alƙalanci da kanmu in dai zamu adalci to wallahi sai mun daure kanmu mu da kanmu sai mun hukunta kanmu mu da kanmu to yanzu dai gashi sahabi yana fada ya ga a lokacin sa akwai mutumin da ake wutar la talla ba zai iya tafiya ba a kawo shi masallaci kai dauki manzon tsira alaihi salatu wassalam wanda Allah gafarta masa komai lokacin da yayi rashin lafiya sa da wafati alaihi salam ba zai iya fitowa masallaci ba amma da ya samu isaida ta lafiya ta dan wucin gadi ba zai iya tahuwa ba shi da kansa amma sai ga sayyidina Abbas da sayyidina Ali sun yi wa manzo alaihi salatu wassalam talla talla sun tallabo shi zuwa masallaci har mai riwaya yake cewa kaman a yanzu ma ina ganin yanda yatsunsa na kafa suke zana kasa ba'ana bai iya taka kasa da tafin kafa sa alaihi salam sai ya zama ana jan sa wato yana jan kafafuwansa ana tallabe da shi amma kuma kafafuwansa yana jan su dan yi zuwa idirin ya sallar jami'i to ashe wannan yana nuna rashin zuwa sallar jami'i in dai a wajen musulmin kirki ne bai kamata ya kasance ba sai da kwakwaran dalili a ga cewa har in ba za ka iya zuwa sallar jami'i ba to ba za ka iya fita ce ba nai ba idan ba za ka iya zuwa sallar jami'i ba to ba za ka iya fita ka kira mai ruwa ba idan ba za ka iya zuwa sallar jami'i ba ba za ka iya fita ATM ka fitar da kuɗi ba amma in dai har za ka iya fita kai ɗaya daga cikin wannan to wallahi baka da hujja a wajen Allah da za ka ki zuwa sallar jami'i amma a ce kuma ka fita saboda waɗancan buƙatun saboda haka lalle mai kamar muna yi sallar jami'i namu ba ta muhimmanci malam yake cewa wa minas sa'imin daga cikin masu yin azumi man yatajawazu bil amri akwai ma wanda zai zama ya wuce gona a cikin al'amarinsa fa yanamu anis salati sai ya bacci daga barin sallah fi waqtiha a lokacinta yace wa hadha min a'zamil munkarat wannan yana daga cikin mafi girman munanan abubuwa wa ashaddil idha'ati lis salawati kuma shine mafi tsananin turanta salloli hatta qala kathirun min al-ulama hadda yawa daga cikin malamai suka ce inna man akhara salata duk mutumin da ya tozar ta koko ya jinkirtar da sallah an waqati ha daga barin lokacinta yake yin sallah har sai da lokacinta na muktari na laluri duk suka wuce bai yi ta ba biduni udhrin ba tare da wani kuzari ba shar'i na shari'a lam tuqbal to koda yayi sallar ba za a karba ba wa in sallami atamarratin koda zai yi sallah so dari ma'ana mutum yake yin azhar ko yake yin la'asar har rana ta fadi yake yin asuba har rana ta fito yake yin magariba ko isha'i har ya zamo ainihin alfijiri ya fito mutumin da yake yin wannan to malam anan yake cewa malamai suka ce da zai yi sallah dari ba za a karbe ta ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man amila amalan laysa alaihi amruna wanda dai wani aikin da babu umarnin mu akan sa fa huwa raddun to wannan an maida masa aikin sa ba za a karba ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito shi sai ce wassalatu ba'da waqtiha yin sallah bayan fitan lokacinta laysa alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam to anan babu umarni na manzo alaihi salatu wasalam fatakunu mardudatan ghaira maqbula za ta zamo abar wanda kali da ita ba a ban karba ba kun malamai ma suna karawa a wannan gaba suna cewa idan muka duba Allah yana cewa inna salata kanat al-mu'minin kitaban mawquta sallah ta kasance a wajen mu'minai wani wajibi ne mai iyakantattun lokuta kun ga duk da an ba manzo alaihi salatu wassalam sallah lokacin da ya mi'raji to amma sai da aka turo masa mala'ika jibrilu ya koya masa yadda ake sallah a aikace da kuma lokutan sallan mala'ika jibrilu ya zo farkon lokacin kowace sallah da kuma ƙarshen ta yace ma baina hadaini waqtun yace to tsakanin wannan zuwa guda biyu da nayi shine lokacin sallar ma'ana aka nuna masa farkon asuba da kuma ƙarshen muktarin asuba azhar da azhar har zuwa ƙarshe suka ce to kun ga anan an iyakance lokutan kowace sallah to sannan Allah kuma subhanahu wata'ala bayan ya faɗi wannan sai manzo alaihi salam yace man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata ma zakaraha aw kama qala alaihi salam duk mutumin da ya manta da sallah bai yi ba akwai mutum mai ciwon mantuwa yakan manta da muhimman abubuwa a rayuwarsa sam sai ya shafa ya manta da sallar bai tuno ba ko kuma yayi bacci bacci ya dauke shi babu wanda zai tashe shi to sai manzo Allah ya ce to lokacin da mai baccin ya tashi ko mai mantuwar ya tuna to sai ya sallaci sallar a wannan lokacin ma'ana wannan shine lokacin sallar shi a wajen sa mu ambata a baya malamai ma suka ce shi ba ramuwa yake ba saboda lokacin da manzo alaihi salatu wasalam ya dawo daga yaki shi da sahabbai bacci ya dauke su ba su yi sallar asuba ba har zafin rana ya tashe su manzo alaihi salam da yasa aka kara gaba akai alwala sai da yasa aka yi kiran sallah kuma kiran sallah ana yi ne ga sallah ta adai ba ta qaza'i ba sannan sai da suka yi rak'atul fajr sannan kuma suka yi sallah asuba duk da cewa ga rana ta fito to kun ga anan shari'a ta ba da lokaci ga mutumin da ba mai mantuwa ba ba wanda yake mai bacci ba sannan mai bacci da mai mantuwa shi ma shari'a ta ba su nasu lokaci shine lokacin da mai bacci ya tashi da lokacin da mai mantuwa ya tuna to mutumin da yake yin sallah da gangan shi kuma wa ya bashi nashi lokacin to shine malamai suka ce ita sallah gaba biyu ce sallar kankin kanta da kuma lokacin da za a yi ta saboda haka in ma yayi ta ba a lokacin ta ba to suna ganin ta kawai ya bata ma kansa lokaci ne shine abin da malam ya faɗa a halin yanzu to sai yace wa min al adabil wajibati yana daga cikin ladubba wajibabbu an yadi taniba sa'imu jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu wato mai azumi ya nisanci dukkan abinda Allah da manzo suka haramta min al-aqwali wal-af'al na daga zantuttuka da ayyuka zamu ga cikin Qur'ani Allah ya ambaci abubuwa da ya haramta na zantuttuka ya ambaci abubuwa da ya haramta na ayyuka hakanan sunnan manzo alaihi salatu wasalam cike take da ambaton irin wayannan malam sai yace fa yajtanibul kadhiba wajibi ne mai azumi ya nisanci ƙarya mai ake nufi da ƙarya sai ce wa huwa al-ikhbaru bi khilaf al-waqi' shine ba da labari akasin yadda abu yake wasu malamai suna ƙara gaba kuma tana da muhimmanci huwa al-ikhbaru bi khilaf al-waqi' amdan shine mutum ya ba da labari akasin yadda yake kuma da gangan ta iya yiwuwa mutum ya faɗi magana ba yadda take ba amma kun ba da gangan ba to nan ba za a ɗauke shi a matsayin makareci ba ina misali kana zaune makocinka ya shiga gida ashe kai baka ankara ba ka kalli wani waje ya fito ya tafiyarsa sai wani ya zo yake cewa ina wane sai ka ce yana gida kaga da kace yana gida yanzu ka ba da labari akasin yadda yake tunda baya gidan amma ba da gangan ka faɗi wannan ba to anan ba za a ɗauka cewa kayi ƙarya ba idan aka je aka bincika aka samu baya nan ba za a ce wani ya share ƙarya ba domin kai ka gida akan abin da ka sani ko kuma kai a sanin ka cewa wani ya yi tafiya kun baka san ya dawo ba wal'alla ma ya ce baka zan yi sati tafiyan nan ba ta ɗauke shi sati ba sai ya kwana uku ko kwana huɗu ko biyar ko shida ma sai ya dawo sai aka tambaye ka cewa ina wane sai ka ce ai wani baya gari ya yi tafiya sai wani ya ce ai ni na gan shi to kaga kai da ka ce baya nan ba za a ce kayi ƙarya ba duk da ka ba da labari akasin yadda yake amma ba wai da gangan ba ne ainihin ka faɗa to saboda haka kenan ƙarya shine mutum ya ba da labari ga abin da ba haka yake ba kuma da gangan ya san abin ba haka yake ba sai ce wa a'zamuhu mafi girman laifi a wajen ƙarya alkazibu ala Allahi wa rasulihi shine mutum yayi wa Allah ƙarya ko yayi wa manzo alaihi salatu wassalamu ƙarya ina misali yace ka anyan siba ila Allahi aw ila rasulihi kamar mutum ya danganta zuwa ga Allah ko manzansa tahlil haramin aw tahrim halalin ya jingina halatta haram ko haramta halal zuwa ga Allah. Ma'ana yace Allah ya haramta kaza kuma Allah bai haramta ba, ko manzo Allah ya haramta kaza kuma Allah bai haramta ba, ko Allah ya halatta kaza kuma Allah ya halatta kaza kuma su halatta ba. To wannan shine mafi girman ƙarya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wata'ala yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, kada ku fadi wato abinda harsunan ku suke sifantawa na ƙarya, ko kuma kada ku fadi ƙarya saboda abinda harsunan ku suke sifantawa, ma'ana na abinda suke sifantawa. Hadha halalun wa hadha haramun, a ce ai kaza halal ne kuma kaza haram ne, li tabtaru ala Allahi al-kadhib, domin ku kirkira ƙarya ku danganta ta zuwa ga Allah. Allah ce innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhib, wanda suke kirkira ƙarya suna danganta zuwa ga Allah, la yuflihun, ba za su ci nasara ba, ba za su rabauta ba. Mata'un qalil, dan jin daɗi ne kankani za su yi a rayuwar duniya, walahum azabun alim, kuma suna da wata azaba mai radadi a lahira. Ƙaryan nan yanzu ainihin tafashin kasuwa, wani idan aka ce faɗar ƙarya, fassarar da yake sai lokacin da na buɗe baki na ce kaza ƙarya ne. Alhali akwai dangogi na faɗar ƙarya wanda mutum bai buɗe bakinsa ba. Ina misali, mutum ya rubuta wani abu a social media da hannunsa ya yaɗa, kawai yana zato, kai wani ma wallahi kawai kirkira waye, kawai sai ai wane yayi kaza kuma wane bai kaza ba. Na san cewa ba sai na faɗa muku ba, ɗan satin nan akwai wanda suka yi ta yaɗa a social media, malam wane ya mutu, har clip na ji na wani na ta istirjahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allah ya yi malam wane rasuwa, Allah ya gafarta masa. Ba wani daga cikin makusatan malamin nan da ya ce ainihin wane ya mutu. Haka kawai wani shi zai kirkira ya faɗi wannan domin ya zo da labari da za a ta mamaki, wani saboda wauta, wani wala Allah saboda ƙiyayya ko adawa ko abin da ya kama da haka. To wani kuma labarin ƙarya ne za a turo masa, ba shi ya kirkira shi ba, amma zai dinga fasting din wannan. To wallahi wanda yake wannan shi ma sunansa makaryaci, sunansa kuma ainihin yayi ƙarya. Babu ƙarya mafi muni da take yawo yanzu a social media, irin baragurbin addu'o'i na ƙarya. Sai a zo a ce manzon Allah wai ya ce kaza, wal iyazu billah, ya ce wanda ya karanta kaza kafa kaza za a gafarta masa laifi kaza, wai ma sai a ƙara da cewa duk wanda ya tura a group kaza to shi ma zai samu kaza. To yanzu dan Allah mai wannan ba zai ji kunya ba, idan ma wato za ka ta ƙarya biyu ce. Na farko an danganta manzon Allah ƙaryan ya faɗi kaza, to kun ba isu da nan ba, sai a ƙara wata ƙaryar ta biyu, wai kuma in ka isar a group kaza kuma za ka samu kaza, har ma a yi wata barazana cewa duk wanda wannan saƙon ya zo masa ya ƙi turawa a gaba, to shi ma zai iya kamuwa da kaza ko kaza zai faru. Mutanenmu saboda sun jahilci addini, sun jahilci rayuwa, wani har rawar jiki yake gani yake wannan ƙaryar da aka faɗa za ta iya faruwa, ko dai in bai tura ba kaza zai iya faruwa gare shi, ko in ya tura zai samu ainihin arziki kaza. To wallahi mu sani cewa wannan suna daga cikin mafi munin ƙarya. Akwai hadithin Bukhari wanda manzo alaihi salatu wassalam da yayi mi'raji ya ga waɗansu mutane da ake masa dangin azabobi, azabobi masu muni masu tsanani, yake tambayan mala'ika cewa su wane ne ake ma irin wannan azaba, yace ya ma'aikin Allah wannan su ne wanda suke yin ƙarya ya zama takara ɗaya duniya a ƙarƙashin lokaci. Allahu akbar, lokacin da manzo Allah yake faɗin wannan babu radio, babu TV, babu social media, babu duk wani abin sadarwa, wanda su magabata na wancan lokacin za su yi ta mamaki ya za a mutum ya faɗi ƙarya a cikin 'yan daƙiƙoƙi ta kara ɗaya duniya gabaki ɗaya, tunda zai iya saƙo kan doki ne, kan raƙumi ne, kan jaki, wala Allah ma saƙo wanda za a faɗa ake so na gaggawa
to karshe sai a risati ma wani lokacin bai isa ba saboda nisan tafiyar to gashi yanzu mun samu kamar ainihin a wannan lokaci kare yayi bila adadin sai da iyakar ainihin abinda mutum yake Allah ya tsare mu yace wa fi sahihain yazo a cikin bukhari da muslim wa gairihi ma da wani su min hadith abi hurairah daga hadithin abu hurairah Allah ya kara masa ya dawo gairihi da wani sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man kazaba alayya mutaammidan wanda duk ya danganta ƙarya zuwa gare ni da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar to lalle ya shirin mazaunin sa a wuta saboda danganta ƙarya zuwa ga manzo alaihi salam Allah shi ya san dubunnan daruruwan wanda za a cutar wani kana sai masa manzo Allah ya ce kaza to ya dauki wannan abin 100 bisa 100 in na bari ne ya bari daga ranan in na aikatawa ne kuma zai shigaba da aikatawa kuma sai a zo a gina addini da abubuwa da yawa akan wannan alhali kuma ƙarya ce akai sai ce wa haddaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kuma manzo alaihi salatu wasalam yayi damfuni yayi gargadi min al-kadhibi daga ƙarya fa kala sai yace iyyakum wal-kadhib yace ahirinku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila fujur domin ƙarya tana kaiwa mutum tana kai mutum zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila nar kuma fajirci yana kai mutum zuwa gidan wuta wal iyad billah manzo Allah yace wala yazalu ar-rajulu yakdhibu mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya waya taharral kadhib yana kwatanta ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaban har sai ya kai matsayin da za a rubuta cewa wani tataccen makaryaci ne a wajen Allah subhanahu wataala anan kaga manzo Allah sai hatta yuktaba tun yana yin karamar ƙarya yayi matsakaiciya har ya zama yayi babba yana yin ƙarya daya sai yayi biyu sai yayi uku sai ya dinga yin barkatai to mutum yana ta wannan har zai kai wani matsayin da in yayi rashin sa'a aka rubuta cewa wani makareci ne a wajen Allah to ba zai taba dawowa mai gaskiya ba iyar rayuwar sa wani iyad billah shi ya sanya malamai suka ce wato a cikin halayen dan adam mafi muni a rayuwa kusan da wahala ka samu muni kaman ƙarya suka ce domin ita ƙarya duk wani munin abubuwa ma za ka akan ƙarya ake gina shi mafi yawan abubuwa to akan ƙarya ake gina su wanda suke ainihin munana suka ce kuma daga cikin akubar da ya kamata a yi wa makaryaci to in yazo da gaskiya ma ainihin a ƙareta shi domin mafi yawa duk wanda aka sani da ƙarya da zai zo ya ce wallahi ni dai daga yau na tuba wani sai ya ce to dai daga cikin ƙaryata su ce ma ma'ana wannan din ba ƙarya ce tunda ba wahayi ake ba wanda za a faɗi cewa wato ainihin an wanke mutum ya tuba tuba wanda take ainihin karbabbiya dan uwa wannan majalisin yana da faɗi mun zo wata gaba wanda anan ya kamata mu tsaya domin za mu tashi a wata gaba ita kuma da take magana ainihin akan giba abinda nan karkare da shi a cikin minti 1 zuwa 2 kaman yanda muke jan hankalin hukumomi a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na wanda ba abinda ya kai musulunci muhimmanci a wajen mu to dan Allah shugabannin mu su dinga la'akari da abin da zai karfafi addinin nan namu na musulunci kuma su dinga yin abubuwan da wato ainihin talakawa ba za su munana masu zato na yi ma addinin musulunci zagon ƙasa ta wasu ɓangarori ba me nake nufi da wannan wato duk lokacin da za ka raba abubuwa biyu haɗaɗɗu to sai mai hankali ya yi tambaya me yasa abubuwan nan da suke haɗe aka raba su misali yanzu daga cikin doka da zan ce ko umarni da aka yi cewa kada a yi sallar tarawihi yanzu za mu duba mu ga masallatan nan mafi yawa fa su ne wanda suke sallar isha'in nan su ne kamar su yi tarawihin nan sahun da suke sallar isha'in nan su ne ainihin za su yi sallar tarawihi to yanzu dan Allah idan mutane ba su kamu da cuta a lokacin da suke sallar isha'i ba shikenan tarawihin shine nasi yazo akan cewa idan suke nan annan za su kamu da cutar kaga wannan wani abu ne wanda yake a hade kuma sai aka raba shi na tabbatar kusan duk masallatan da muke da su wanda dai suke isha'in nan ba kari in ma ba a samu rage ba kai ka iya ganin ma kila mutum 100 sun zo sun yi sallar isha'i amma ya tashi tarawihi 10 sun yi tafiyar su 20 sun yi tafiyar su ashe raguwa ma akai ba wani ainihin cincirin dole yake karu a tarawihin ba saboda haka kenan idan har an yi da sallar isha'i a jami'i bai kamata ainihin a ce kuma ba za a yi sallar tarawihin nan a jami'i ba wanda manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmanci wanda a cikin karatun nan namu mun fadi matsayin sallar nan ta jami'i ta nafila a cikin Ramadan yanda sahabbai ainihin suka jajirce ainihin akan ta saboda matsayin ta sannan mu ga cewa jiya alhamis aka bada dama aka je aka ci kasuwa me zai hana a ce daman nan da aka bada yau juma'a aka bada ita mutane su ribanci wannan sassaucin su sallar juma'a su roki Allah su koma ga Allah su nemi afuwar Allah da yaye wannan bala'i kuma su kasu a daidai wannan lokaci sai ce a'a alhamis aka bada dama na tabbatar da cewa idan ta kuɗe ɗaya ne ya take haifar da wannan cuta to za mu ga cewa juma'an nan mafi yawa wallahi za ka samu mutanen wannan yanki su kadai ne suke sallar juma'an nan wannan area ta wannan unguwoyin to amma ita kasuwan nan daga wasu garuruwa ake zuwa daga wasu yankuna masu nisa daga wasu jahohi ake zuwa ainihin ai wannan ta kuɗe ɗaya ne a ci wannan kasuwa idan har wannan cin kasuwan dagwa mutsaitsiyan nan ba ta haifar da wannan cutar ba to wallahi sallar juma'a ba za ta haifar da wannan ba kuma sannan idan wannan takure ɗin ne take haifarwa inda za a killace mutane wata shida ba su fita ba to fita ɗaya tak da za su yi sigwa mutsaitsiyan to duk wancan killace wanda ta rushe gabaki ɗaya domin wannan tafiyar da aka yi aka yi takure ɗin ne shikenan yanzu kuma gabaki ɗaya an koma ruwa saboda haka don Allah a dinga kallon abubuwan nan da idanuwa na basira mun fada mun maimaita wallahi komawa ga Allah shine mafita daga wannan musiba ba ma inkarin abinda masana suka fada na yin kaffa kaffa da taka tsantsan to amma bai kamata a ce kaffa kaffa da taka tsantsan zai kasance a wurare na addini kadai ba amma wasu wuraren kuma za a yi dai ga mutsaitsiya muna fata Allah subhanahu wataala gane da mu daidai Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka yafe mana laifukan mu Allah ka gane da mu daidai ka dora mu a kanta ka gane da mu abinda ba daidai ba ka nisanta mu wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah